وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نقل الله تعالى به هذه الأمة الخاتمة من الجهل إلى العلم ومن الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوا واذكروا حكمة الله تعالى في خلقه أنه لما خلقهم علمهم ما ينفعهم وما يضرهم فكل مخلوق منهم يجلب لنفسه النفع ويدافع عنه الضر ويدفع عنها الضر رحمة من الله تعالى بهم وهداية منه عز وجل لهم ولما قال فرعون في مناظره لموسى عليه السلام فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وفضل سبحانه وتعالى البشر على سائر الحيوان بما وهبهم من العقول التي فتحت لهم مغاليق العلوم وسخرت لهم بها كنوز الأرض وبوابها بقوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والبشر أيها الإخوة في الله ما كان لهم أن يعلموا شيئا لولا أن الله تعالى ركب فيهم الأسماء والأبصار والأفئدة التي هي وسائل تحصيل العلوم والمعارف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون عباد الله وأعظم علم ينفع الإنسان في عاجله وآجله هو العلم بالله تعالى وبما يرضيه وذلك بتعلم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والفقه فيهما ليعبد ربه عز وجل على علم وبصيرة ثم العلم بما يصلح للعبد دنياه فإن الدنيا مزرعة للآخرة وأعظم الجهل وأشده الجهل بالله تعالى وبدينه الذي ارتضاه لعباده ومن عطل أقله أن تحصيل ما ينفعه من العلوم الشرعية التي بها يقيم دينه ويعبد ربه فهو من الجاهلين ولو كان مبرزا في علوم الدنيا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إخوة الإيمان وبقدر ما يحمل الإنسان من العلم يكون فضله ومقداره فالعلم من خصائص الإنسان فإذا تخلى عنه فقد تخلى عن إنسانيته ورسوله صلى الله عليه وسلم كان قدوة الدين والداعين إلى التعلم بأقواله وأفعاله حتى جعل التعلم فريضة على كل مسلم فلا بد من أن يكون المسلم عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا يكون الخامسة فيهلك أيها الإخوة والأحبة ما أحوجنا في هذا الزمن العصيب أن نربي أبناءنا وننشئ جبلا قويا الإيمان يثبت على الحق ويحمل لواء الإسلام ويدافع عنه بكل طاقته يا من تهتم بولدك لتعده ليصبح شابا يا من تقدم لولدك من الطعام أطيبه ومن الثياب أجمله فهلا تأملت وتوقدت مع ذلك ماذا قدمت له ليتعلم الحياة ماذا أعطيته ليكون نافعا في دنياه ناجحا في آخرته ورسالته الأخير إليكم أيها المعلمون اجتهدوا في تعليمكم وضعوا رقابة الله دائما نصب أعينكم قبل رقاب البشر عليكم تخلفوا بالخلق الحسن اصبروا وارحموا واعطفوا فإن من المعلمين من تبقى ذكراه عاطرة في أذهان طلابه ومنهم من لسان حال طلابه ومقالهم واعلموا أن الدارسين يسمعون بأعينهم أكثر من سماعهم بآذانهم فالقدوة الحقة في الفعال قبل الأقوال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين الحمد لله godiya mara sirriddiga su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mahaliccin mu da ya fayyace mana ya bude mana kofan samun ilimi ta hanyar rubutu ya sanar da dan adam abinda bai sani ba a farkon rayuwa muna ƙara godiya da jinjina ga mahaliccin mu Allah tabaraka wa ta'ala tare da shedawa cewa lalle hakika shi kadai shine abun bauta bisa cancanta ba shi da tarayya cikin haka hakika ya ku ƴan uwa ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne wanda aka nakalto shiriya da abin da ya shafi ilmantarwa ma wannan al'umma daga gare shi wannan annabi bai gushe ba ganin ya tabbatar da al'umma sun fice daga cikin jahilci zuwa ga rayuwa irin ta ilimi daga cikin duhu zuwa ga haske da kuma gujewa abin da ya shafi bata zuwa ga shiriya tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har izuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa musulmai mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala muna masu yi masa biyayya mutuna daga cikin hikiman da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa halittunsa ba halittan kadai aka yi aka bar su ba face an gwama halittansu tare da fayyace musu abin da zai zama ilimi ne a gare su na daga abin da zai amfanar da su da kuma abin da zai iya cutar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta kowace halitta dan adam ce ko kuma dabba ce ko ko wata kwaro ne da ka sani da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba babu wani wanda yake rayuwa face yana iya kwadaituwa ne ko da yaushe zuwa ga abin da ke amfanar da shi yana kokarin guje ma abin da zai cutar da shi mun fi kowa fahimtar haka ya ku ƴan uwa cikin halittun Allah kowane halitta ka duba zaka ga yana kokarin amfanar da kansa ne ta kowane hanya yana mai gujewa ga abin da zai zama cutarwa gare shi wannan rahama ce daga wajen Allah mahaliccin mu ga halittunsa ta inda kuma ya sanya wannan shiriya daga gare shi ga halittunsa ta inda ya zama nassi cikin alqur'ani a irin rayawa da fir'auna yakan yi cikin maganganunsa ga annabi Musa tambayan da yayi wai annabi Musa waye ne kan Allahn kan nan waye ne kan Allahn ku kai da annabi Haruna yace ubangijin mu shine wanda bayan yayi halitta ya danka dukkan wani kofa na rufin asiri da arziki da samun shiriya a hannun halitta ya zama tana iya fayyace abin da zai amfanar da ita da abin da zai cutar da ita ya ku ƴan uwa cikin halittun Allah bayan Allah yayi gama garin wannan hukunci cikin bayanin da aka samu daga wurin annabi Musa sai aka samu kuma wani nida'i khas keɓantaccen kira dangane da falalan da dan adam ya samu akan sauran halittu da suke cikin dabbobi ta inda Allah ta'ala yayi mana arzikin hankali da tunani ya bude mana kofan nan da aruta take a wajen wasu halittu ita ce kofan fahimtan ilimi da iya sarrafa shi da iya aiki da shi ta inda muka bambanta kanmu kenan da sauran wanda ba mu ba wannan yana daga arzikin da dan adam yakan ci a bayan ƙasa shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يشي من أوكا كاشي من أغا درجة سما دغا ما في آية ودغا أبنى مكا حليتا أبايا نقصة إذن كان أغنين حليتو وتئيلة أشكين دبو بي دبوني وتئيلة كان أغنين أشكين قاري مليان wanda kake gani kenan banda wanda baka gani ka rika suranta duk yawan adadin jinsin halittun da suke ban kasa ba su da arzikin da dan adam yake ci na iya fayyace abin da zai amfanar da shi da kuma abin da zai iya cutar da shi da wannan ne ya ku ƴan uwa Allah tabaraka wa ta'ala daga wani arziki da ya mana dan mu riski abin da zai amfanar da mu da abin da zai cutar da mu sai ya bude mana wasu kofofin arziki wanda sai da su ake samun ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ba wata halitta a bayan kasa face an mata arziki na sauraro tana da kunnen da take jin magana a lokaci guda tana da hankalin da in an ji din ake iya fayyacewa tana da idon da take iya gani ta inda in ta gani tana da hankalin da zai mayyaze abin da zai amfanar da ita da abin da zai cutar da ita shi yasa Allah ta'ala yake shelanta wa duniya akan wa'annan ni'imomi guda uku wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine wanda ya ciro ku daga cikunan mahaifanku la ta'lamuna shay'a cikin ku ba wanda ya san komai kowa ya zo empty ne baya iya fahimtan fari ko baki baya iya fahimtan amfani ko cutarwa a rayuwa
Allah ya ce sai muka sanya muku wasu wasa'il, wasu hanyoyi wanda za ku iya bambance mai amfani da mai cutarwan, da mai kyau da mara kyau, daga duhu zuwa haske, daga ilimi zuwa jahilci, daga jahilci zuwa ilimi, duk za ka iya bambancewa ta hanyar arzikin abu uku da Allah ya yi wa ɗan adam, shi ne waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Allah ya ce ya sanya wa ɗan adam kunnen ji da idon gani da kuma uwa uba zuciyan da yake iya fayyace abin da ya ganin nan zai amfane shi ko zai cutar da shi. Allah ya ce mun yi muku haka ne la'allakum tashkurun, saboda ku zama ma'abuta godiya. Ya ku ƴan uwa, yana daga godewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan arziki da Allah ya yi wa ɗan adam. Allah ya yi tasarrufinsa wajen neman lahira madadin neman duniya. Me ka amfanar da lahiranka akan abin da kake ji? Me ka amfanar da kunnenka game da abin da kake ji don ya amfani lahirarka? Me ka amfanar da ganinka don ka gina lahirarka? Me ka amfanar da hankalinka sakamakon kana neman lahira? Duka ɗan adam abin tambaya ne a gaba ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda muna roƙon Allah ya ba mu ikon ansa ire-iren waɗannan tambayoyi. Ya ku ƴan uwa masu albarka, mafi girman abin da ɗan adam zai yi don ya amfanar da duniyarsa da kuma lahirarsa shine ya fahimci matsayin ilimi, bi ma'ana ya yi ilimi na fahimtar waye mahaliccinsa Allah tabaraka wa ta'ala. Rashin sanin Allah shi ya sanya al'umma cikin abin da take ciki a yau. Rashin fahimtar Allah shi ya sa a yau al'umma take ganin akwai abin da kamar Allah ma ba zai iya yi ba. Rashin fahimtar Allah shi ya sa ƴan uwa halittun Allah suke iya suranta ko muzanta zato wa Allah tabaraka wa ta'ala. Mummuna ya same su su jingina wa Allah, kyakkyawa ya same su kuma su jingina wa ƙashin kansu, ba same da shi zuwa ga Allah. Ta inda zai zama na ɗan adam ba zai kubuce ba har sai ya fahimci waye Allah da irin yadda Allah ke tasarrufin duniya da al'amuran duniya da halittun duniya. Haka zai samu ne idan ɗan adam ya yi amfani da waɗannan wasa'il da na ambata, ya yi amfani da kunnensa da ganinsa da kuma jinsa wajen fahimtar waye mahaliccinsa, ya yake gudanar da duniya, ya yayi ajiyar rayuwa, ya yake yi a yau, ya kuma ya shirye zai yi gobe. Ba abinda Qur'ani bai ba mu labari ba. Don haka ya ku ƴan uwa, mafi girman abinda bawa zai amfanar da kansa da shi shine yayi amfani da waɗannan gabbai guda uku wajen fahimtar waye mahaliccinsa. Haka zai samu ne ya fahimci littafin Allah Al-Qur'ani tare da fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tare da kuma fahimtar fiqhun da ke cikin Al-Qur'ani da kuma hadisi. Qur'ani da hadisi, ilimin fiqhun su yana samuwa ne sakamakon zama a gaban malaman da suka fahimci Al-Qur'ani da kuma hadisi. Mutum baya iya koyawa kansa. Dan warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum mai'una amanna bihi kullum min inda rabbina. Akwai ilimin da yake buya idan ba mutum ya zama nagartacce cikin malamai ba ma ba zai iya fahimtar abin da Allah ke nufi ba. Idan baka zauna a gaban irin waɗannan malaman da suka yi karatu a wajen magabata ba, kace zaka fahimtar da kanka kan abin da kawai ka karanta, to zai zama na kullun tafka da warwara za a riƙa yi. Me iya yiwa ma ka dauki wani hadisin kaga kamar yana goge wani magana ne da Annabi ya faɗa a baya, ko ka kalli wani ayan ka fara tunanin akwai tafka da warwara a jikin wannan ayan. Shi yasa yau in ka samu wanda koda ba musulmi bane yace yayi karatu wani abu Qur'ani ko hadisi ya gobe debate da kai, a mafi yawan lokaci sai kaga yana karanta maka wasu ayoyi Qur'ani ne ka in baka fahimta ba yana karanta su bai bai, saboda bai karance su a gaban malamai ba, ya karance su ne ya auna su da hankalinsa, kuma ba a amfani da zallan hankali wajen fahimtar su. Sai an ji daga wurin wanda ya fi kowa hankali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya karantar ya koya wa sahabbansa. A to ai Qur'ani larabci ne, shi ma ba larabe ne, da ya gaya musu mai bukatan bayani ai sun gane me ya faɗa. Amma ya Allah ya zaunar da shi a cikin duniya a cikin su ne yayi shekara 23 yana koya musu ayan ma wani lokaci kwaya ɗaya za a faɗa, sai a ce ga abin da take nufi, ga abin da take koyarwa, ga abin da take hanawa, dan haka ku bari. Dan haka kenan duk wanda zai dauki wani abu karatu ko da sabara ɗaya ne, layi layi ɗaya ne ce zai koya wa kansa, to yana kai kansa zuwa ga halaka ne in ba ya mai da marji'in zuwa wurin malamin da yake da lasisin ya koyo a wajen wani malami shi din ma ba. Dan haka kullun nakan faɗa a babin daukan ilimi, in aka ce maka wannan malamin bai da malami a sama da shi, ka ajiye karatu a wurinsa, ka je wurin wanda ke da malami a sama da shi, saboda zai gamsar da kansa cewa ni balarabe ne kuma bai kai ba Quraishawa ba, ina fahimtar larabci na haka zan fahimta gwargwadon abin da na gane in gaya wa duniya. Dan haka in zai faɗi magana goma zaka iya samu ya dace akan shida ko bakwai, amma dole a samu kurakurai uku. Shi yasa cikin kalmominsa in tafiya ta yi tafiya sai ya ce muku jiya ya faɗi kaza, amma ku yi haƙuri ya warware, saboda ya yi gaba ya gane ashe abin nan ba haka yake ba. Dan ilimin akwai wani sama da shi, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan haka kirana ga dukkan duniyar musulunci da musulmai, kada mutum ya taka wani mataki ya rika ɗauka cewa ya ƙure makaratu. shi yanzu malam ne babu wani malami sama da shi qaryata qur'ani ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim ko yaya kake jin ka shahara cikin gidanka ma wurin gudanarwa wurin iya cefa ne wurin sanin tsadar rayuwa wallahi akwai abin da in ka zo matakka da take kasa da kai da shekara 10 ko 20 ma ka aure ta sai kaga tana gwada maka kazan nan da ba shi kai ba da kaza kai kuma sai kaga ne logically abin da ta fadan israel bisa dan abin da kai ka tuna to in a duniyan ce a hankalce a wurin ya mace ma ka koma kasa zaka samu haka to min babi aula a cikin mazajen mazajen ma masu ilimi akwai wanda ke sama da kai kuma qur'ani ya gaya maka in dai karatu ne ka koma wajen wanda ya fika dan ya koya maka Allah ya ba mu ikon yin amfani da wayannan gabbai guda uku wajen neman ilimi ya ku yan uwa da wannan fahimtan addinin Allah da matsayin Allah ne bawa yakan zama cikin bayin Allah nagartacce yana mai amfanin tafanan da duniyarsa yana kuma gina lahirarsa in baka fahimci Allah ba za a ce ka bari Allah ya hana sai ka ga ba komai bane alhalin ko da wata ila ma'aikatanka za a ce maka shugabanka ya hana zaka iya bari yanzu yanzu a ce maka baba baya so zaka ce baka san bacin ransa zaka guje mu abin amma in aka ce Allah ya hana sai ga mutum na cewa to wata ila sai gobe ko jibi ko gata abin da ke jawo haka karancin fahimtan waye Allah kuma me Allah zai iya yi kuma masu dabi'a irin naka na saufa yaya suka mu'amalanci Allah a jiyar rayuwa yaya Allah ya yi da su in ka fahimci wannan kai in an ce bari to yanzu zaka bari saboda haka yana daga cikin sharuɗan tuba ya zama na mutum koda in kana mutalabbisan biha kana cudanye da laifin yanzu kake yi aka ce ka bari to ka bar shi ba za ka iya barin shi ba kuma sai ka san matsayin Allah sai ya za ka yi ka san matsayin Allah sai ka koma ajin karatu an koya maka karatun ma wajen koyo wajen wanda ya fahimta da gasken malamin ne sai ya koya maka sai ka amfana da abin da ya koya ya ku ƴan uwa idan wannan shine ta fannin abin da yafi shafen daukaka wajen ilimi to mafi girman jahilci kuma da yake komawa zuwa ga dan adam shine wanda aka ce ya jahilci mahaliccin sa Allah tabaraka wa ta'ala waye Allah ba za ka iya bada labarin sa ba kakan da yaji a bakin yara Allahu rabbi suna fadan cewa ubangiji na shine Allah wanda ya halicce ni amma a iya nan wata ila suka tsaya kalmomin su basu fahimci halittan ba basu san amfanin da ke cikin halittan ba kai yanzu yaro in zai karanta da larabci ya fassara da hausa a matsayin ka na mai hankalin da kake ji a hankalce kake gani a hankalce kake iya tunawa tare da hankalin sai ka gane halittan maganan fatan bakin yaro ya bambanta da inda kai ka fahimci abinda Allah ya maka a babin halitta dan ka gane yanzu a jikin halittan ka akwai gaban da ya fara samun rauni saboda shekaru ka fara gajiya saboda ka tura ya kamata kai ka fi kowa fahimtan wannan karatun sama da yaron da yake zuwa makaranta dan haka ya ku ƴan uwa mafi muni mafi girman jahilci sai ne aka ce yau dinnan ka san mota ka san gida ka san jin dadin kayan alatun rayuwa kana da ilimin komai a duniya amma sai aka ce baka san waye Allah ka ba to wannan ya fi komi muni ya fi kama da a ce wani jahili ne da wannan ne ya ku ƴan uwa nake cewa bawa yayi kokari alal aqalli a halin rayuwarsa ya guje ma irin wannan jahilci da zaka ga mutun ya fahimci al'amura masu yawa a rayuwar duniya amma in aka koma kan abin da ya shafi shari'ar sa da addinin Allah da ibadan sa bai da ilimin komai da wannan ne ya ku ƴan uwa koda ko Allah ya masa cikakken hankali kuna ganin shi mai ilimi ne cikin al'umma kuka ga ya gagara amfani da wannan hankalin wajen nakalto wani abin da zai yaye masa wani abu na nau'i na jahilci koda a cikin ku kuna irga shi kuna ganin shi mai wani mataki ne na darajar ilimi kaddara yayi digirin farko yayi na biyu yayi na uku ta ilima yayi na hudu kuna mutunta shi a cikin al'umma wallahi da nassin addini wannan mutumin a fagen fahimtan waye Allah tunda jahili ne yafi kowa jahilci da aka yi mamaki a ce yau din nan ga wani nan baban sa ya haife shi tare da mahaifiyarsa amma bai san mutuncin su ba bai san kimar su ba baya tallafa musu baya agaza musu baya fadin alkhairi akan su amma yana da yayu da kanne da baffani da sauransu in ya tashi gudumawa saboda arzikin shi akan su yake karewa in zai fadi kalmar mutuntawa sai dai ya fada wa babban sa baffan sa baban shi bai ci wannan arzikin ba zai iya gaya wa kanwan uwansa kalmomin mutuntawa bai gaya wa baban sa mahaifi ba wannan kana ganin abin da yake yi na aikin alheri zai amfane shi ba zai amfane shi ba saboda ya sake masdar ya sake tushe bai rike wanda ya fi kamata ya rike ba idan ka rike uwa ka rike uba koda ko baka amfanar da kannanka da yayunka da dangi ba insha Allah zaka kubuta a wurin Allah dan akan su ne za a yi tambaya so wani rigiman kanana ne suna biyowa baya to zai zama kuskure mutum ya zama ya fahimci duniya in an taba shi a duniya ce mu muka fahimce ta kasuwa ce mu gadanta muka yi amma baya tutiya da alfaharin wani abin da ya gada na ilimi wajen malamin sa ko wajen uban sa mahaifi to wannan koda kuna ganin shi a duniya shahararre ne fannin duniya wallahi in aka ji magana yau da gobe da jibi da gata sai ka gane akwai nau'i na jahilci saboda bai fahimci Allah ba ko cikin malaman ne ka fahimci wanda ya kalli guda biyu duka ya iya ya san duniyan ya san lahirar in zai maka magana zai fi kama hankalinka sama da wanda zallan lahirar ya fahimta ko kuma sama da zallan wata ila shi aka ce kawai lahirar bai damu da duniyan ba so laka dama ku malamin ku kada ka ga yana magana yana iya gwama lahiransa da duniyansa sai ka fi fahimtar abin da yake fada sama da wanda zallan lahirar ya kalla ya iya ta bai damu da duniya ba ko bai fanta ba dan haka ilimi ne guda biyu sai an hada su sai rayuwa ta yi haske kuma ta yi kyau da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala nassi yake tabbatar mana kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin kuna ga za su zama daya wanda ya sani da wanda bai sani ba wallahi ba za su taba zama daya ba wanda ya san lahira ya fahimci addinin Allah ya fahimci shari'an Allah yana da bambanci da wanda ya zama ya jahilci wannan fanni guda uku bai san lahirar sa ba bai san uwa uba Allah sa ba bai san addinin Allah ba bai san shari'an Allah ba ko ya yi shahara da ilimin duniya wallahi sai ka daga shi ka kalle shi a duniyance akwai abin da still yana lacking din shi wanda yana bukatar sa da wannan ne ya ku ƴan uwa yana daga abin da Allah ya faɗa a ƙarshen ayan da yake hankaltar da mai hankali inna ma yatazakkaru ulul albab in ka faɗi haka sai a ce wata kila saboda kai Allah ya maka arziki mai karfi ta fannin addinin ne yasa kake kawo kaman wani abu mai kama da rauni ta fannin abin da ya shafi ilimin bokon Allah ya ce me gane cewa ilimin lahira ita ce sama da ilimin addini sai ma'abucin hankali kenan yanzu kai in baka fahimci maganar da nake faɗa a matsayin gaskiya nake gaya maka ba kana ganin wata kila saboda ban san bokon bane nake bada priority wa me lahiran to sai ka auna ka gani yanzu waye ma'abucin hankali da nassin alqur'ani inna ma yatazakkaru ulul albab masu fahimtan gaskiya su gane lahira tana sama da duniya su ne ma'abuta hankali kenan wanda bai da hankali me zai yi sai ya fifita duniyansa yana kaskanta ina yana kaskanta lahirarsa in lahiran nan an ce ita kwanciyar kabari ne kadai fa annabi yanzu yayi shekara sama da 1000 a kwance shekara 60 kuma ko yayi wa duniya wannan kadai bai saka kai wayin din cewa duniya ba ta taka ta karya ba in zaka ba ta muhimmanci kenan alal aqalli in ka dauki rayuwar annabi ma sai ka ce idan na samu awanni guda 10 to sai in cire awa 9.4 na neman lahira sai in ba da kashi 60 na ɗayan nan da ya rage zuwa ga neman duniya tunda annabi yayi shekara 60 yanzu yana da shekara 1000 a kwance wannan shi ne logical lissafi amma a wurin mu ƴaƴan adamu musamman mu musulmai a yanzu da muka koma baya wallahi mun samu asali ne saboda watsi da karantarwar annabin da yazo da addinin da ke magana a farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq muka daina karatu shi yasa kowa ya zama jahili muke rayuwa irin na dabbobi bamu da bambanci da su ta yaya dan adam ne mai yaza kansa daga jikin halitta da rayuwa irin na dabbobi ta hanyar ilimi ne yana mai da kansa jahili to bai da bambanci da dabbobi dan haka dole ne musulmi yayi kokarin komawa fagen karatu komin kashin abin da zai koya kariyar yana shi yana daga abin da Allah yake banci dan adam din da shi ya bambanta shi da sauran halittu kamar yadda na faɗa neman ilimi ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban abin koyi jagora ma wannan addinin wanda ya fi kowa iya nida'i wajen kira zuwa ga addinin wanda ya fi kowa iya ilmantarwa ta hanyar kalmominsa da kuma ayyukansa ya hukunta ya faɗa a cikin hadisinsa neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi wajibi kuma shine farilla Allah ya farillanta maka ko kana so ko baka so sai ka tashi kai karatu irin su Salman al-Farisi da kullu nake faɗa bai ma shiga musuluncin ba sai da ya haura shekara 60 kuma yayi yawon shekara 60 din nan yana neman inda addinin take ne yana samun addini lokacin ya fara karatu aka fara koya masa alifun ba'un ya fara koyo kana da uzuri kai dan shekara 60 din yau kace kai wata ila shekaru sun cin maka babu makaranta a cikin rayuwarka babu uzuri Allah da ya kalli girman niyyarsa sai da ya masa arzikin ƙarin shekara 60 a cikin musulunci suka ce ya rayu 120 a duniya to wannan kadai ya isa mu gane in kana tunanin shekaru ne ba uzuri bane neman rayuwa ba uzuri bane lahiran ka zo ka gina a duniya shi yasa malamai suke cewa kamar sayyidina Ali ya ce fa duniya mazra'atun lil akhirah duniya kai ka zo ka yi shuka ne girban abin da ka shuka sai a lahira ake girbanta don haka dole musulmi ya koma fajen karatu da wannan ya uwa nake cewa kalmomin da ake faɗi cewa bai halatta ba babu makawa a wajen musulmi dolensa sai ya zama ɗaya daga cikin guda hudu kar ya zama daga cikin biyar ko ka zama malami kar ka ce wai malanta ta ke banta ga ɗaya ga ilimin addini akan abin da ka sani yanzu a rayuwa shi ma ilimi ne me ka gwanance da wani zai zo ya faɗi a gaban ka ya koya in kai don Allah dan neman yaddan Allah ko duniyan ka koya masa saboda ya rabauta duniya ta yi kyau dan lahira ta yi kyau kana da lada to da wannan dole mutum musulmi ya zama mai ilimi in baya cikin wannan kasan ya zama mai koyon ilimi in baya cikin wannan ya zama mutum ne ma'abucin sauraron masu ilimi idan baya cikin wannan mafi karancin abin da malamai suke cewa shine ya zama mai son karatu mai son ilimi ta inda in yaga ana yi shi bai da lokacin ma zai tallafi masu yi saboda su isar yace karka zama daga cikin nabiyar dan kan zaka halaka duk wanda baya cikin hudun nan to halakekke ne ni da ku mu ma'auna a ma'aunin a yanzu kai malami ne kai dalibi ne kai mai sauraron karatu ne a wani wurin suka ce kai mai tambaya ne anan kuma sai malamin yace yana magana a abin da na kalto yana cewa ko kai mai son karatun ne in baka da lokacin kana ba da dama ayi in baka cikin hudun nan suka ce ka halaka halaka kun nawa ne a cikin musulmai a yau babu uzurin talauci dan talaucin da kake ciki bai kai na zamanin sahabbai ba karancin lokaci bai kai ga rayuwar manzon Allah ba yau gwamnoni ma suna boye kansu saboda damuwa ya musu yawa sanatoci ma suna boye kansu saboda damuwa ya musu yawa wani ciyaman ma a lokacin gaman yana boye kansa saboda damuwa ya masa yawa ka zama an mai anguwa angonku ga gani in suka dinga sallama kofar gidanku sai ka kulle kofar gida koyi malanta ma in ka zama angonku limami in aka dinga sallama kofar gidanka sai ka ce a wani lokaci a ce baka nan ko kuma gayi bacci to annabi ya bude kofar duk duniya kowa ya zo da damuwansa ba iya yan garin Makka ko Madina ba wani zai taso daga Bahrain ya tinkari inda annabi yake ya kai kukan damuwansa wani zai tashi daga Iraki wani zai tashi daga Habasha kowa bai tsallaka ya je neman annabi ya je da damuwa wani damuwar ma na talauci shi a yayi masa talaucin kawai abin da ya kashi gidan annabi kenan dan haka Nana Aisha tace duk inda matsalolin suka kai suka kawo kuma bai taɓa gushewa ba face yana da lokacin iyalansa yana da lokacin isar da karatun da sauran karantarwan da wasu ɗawainiya duka yana yi da alƙalanci duk shi ne dan haka ya ƴan uwa duk irin yadda lokaci ta zama maka mai kunci samu ko da minti biyar ne wanda zaka je ka zauna ko hadisi ɗaya a karanta maka ka ce masha Allah an gama karatun yau ka shiga gida ka murza ta na minti goma ka jira gobe kuma Allah ya yi da kana haka na shekara guda da yanzu kana da hadisan da ka iya sama da 360 in kai na shekara biyu kana da hadisan da sun tinkari 600 da wani abu idan kai na shekara uku kana da hadisai 1000 wanda ka sani daga annabi kai ma kana magana limamai a ungonku da ka tsaya a gaban limanci amma yau ka shekara 30-40 cikin balaga baka taba auna koda wata kila a tsakanin sati a saba da lahaji kwana biyu na daukan hadisai ɗaya ba shi yasa yanzu aka toshe kofar naka ce da ni da ku kowa ya karanto hadisin annabi guda biyu tun daga matanin sa zuwa manzarin sa daga nasaba kace an wane kace ruwa huwa ne bayan ka faɗi abin da annabi ya faɗa mutun nawa ne za su fita masallacin mun saki abin da fa Allah ya turo ayi a duniya ne da fadin sa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shi yasa duka wallahi rayuwar mu take tangal tangal kullum muke ta ganin bakin ciki kuma al'amura suka gagana daidaita ya ku ƴan uwa masu albarka ina mai kiran mu a matsayin mu na masoya juna ina mai nema mana mafita don mu samu sauki a gaban Allah duk wani abin da muka sani yanzu ya kwace a hannun mu ko kuma mun yi sake akan shi kar mu bari ya shafi ƴaƴan mu mu yi kokari musamman a irin wannan zamani mu yi tsayuwan daka mu ba da tarbiyya na ilmantarwa wa ƴaƴan da muka haifa su tashi suna da wani tubali wani tushe na abin da ya shafi karfi na imani da himmatuwa zuwa ga taimakawa musulmai da musulunci baki daya da irin haka ne gaskiya zaka tabbata a bayan ƙasa kuma wallahi zaka ga tutan musulunci ya tashi yana kadawa kowa ya kalli musulunci da musulmai sai sun bashi sha'awa da wannan ne zaka ga danka yayi tsayuwan daka yana sharewa musulunci hawaye saboda ka ilmantar da shi a gaban da ya kamata ya ku ƴan uwa iyaye ina kuke a lokacin da kuka tashi kuke himmatuwa kuke ganin ƴaƴanku sun yi tsayuwan daka sun zama samari masu nema wa kansu rufin asiri har su tallafe ku gaba ina kace ya kai uban da ya zama na ɗawainiyanka da waharanka shine ka nemo abinci abincin ma sai ka tantance ɗanka ya ci mai daɗi ina ga uban da ke neman riga da tufafi nagartacce mai kala mai kamanni mai kyau wai ɗansa ya shiga cikin al'umma a ce wannan shi ɗansa ne ka zauna ka yi tunani ko da na minti goma da ka kawata masa rigan sawa ka masa kawa akan abin da zai ci ka saba masa matsuguni mai kyau ka ɗauki ɗawainiyan duniya fannin karatun abokansa shin ka tambayi kanka akwai abin da ka gina masa wanda zai gani na farin ciki a lahiransa in ya tsaya aka tambaye ka aka ce wannan waye kashe ɗanka ne dan za a yi maka hisabi a masa hisabi daga abin da za a tambaye shi shine waye babansa me babansa yayi akan tarbiyyarsa in kaga ana rushin ana guji-guji da safe za ka yaya makarantar boko in kaga uba na asusun tanadin kuɗin karatu wa duniya idan kaga ɗa yana hangen ƙasar waje yana neman makaranta mai tsada zai kai ɗansa ne karatun duniya ba lahira ba idan kaga dan yana tuki yana cewa wannan dana ne yana dafa shi, this is my son, to wata ila turanci ya iya, amma bai san halaccin ya fada wa ubansa kalmomi nagartattu dan neman lahira ba, sai ya iya turancin in dictionary ya haddace Oxford gaba daya a kansa da yaran cikin ta zai rage ka ko azo gaban da ake neman ya share maka hawaye ba zai maka ba, zai ma musulunci ma musulmai ba, saboda bai gwama tafiyar da abokiyar tafiyar ta ba, ko in ce bai gwama tafiyar da mazarin tafiyar ba, sai dauko abokin tafiyar kawai, ya san matsayin ɗan uwansa ne yayu da kanne, amma bai san matsayin ubansa mahaifi da uwansa ba. In kama danka irin wannan tarbiyyar ka shirya za ka yi kuka a duniya, duka ne a lahira ba kuka ba, a duniya ne ake yin kuka, amma a lahira bugu ake yi. Saboda haka mutum ya auna wa kansa ya ga wanne ya kamata ya bada muhimmanci a kai, irin yadda muke ɗawainiya wa makarantun karatun duniya, ba ma ɗawainiya wa makarantun lahira, shi ya saka ta hatta malaman su ma ba sa tsayuwa su yi abin da ya kamata na tsakani da Allah su koya wa ƴaƴanku. Kuma landa malami zai fito ya faɗa haka, ana tsigale shi, ana kaza-kaza da sauransu. Wani zai biya 100,000 da wani abu, 200,000-300,000 kuɗin karatunsa ɗansa a duniya, amma aka ji ana neman naira 2,000 ko 3,000 ko 5,000 maximum a karatun lahira, wallahi sai kaga yana tsaki kafin ya ɗauka ya bayar. In za a gayyace shi meeting a ce ana neman tattaunawa akan maslahan karatun ɗanka fannin lahira, ba zai je ba, amma in na duniya zai iya fasa ko da tafiya ce ya tsaya, saboda yanzu ana parent teachers association meeting zai je. Saboda haka dole sai mun yi gyara, mun ba da muhimmanci da kima da daraja wa lahira, sai duniyan sai ta biyo baya, sai ta zama tana haskakawa. Allah ya sa mu gane. Ya ku ƴan uwa masu albarka, saƙona yana komawa zuwa ƙarshe ga malaman da suke karantarwa. Ina mai roƙonku da girman Allah ku yi ƙoƙari ku ƙara jajircewa kan abin da Allah ta'ala ya sanar da ku. Ku ne kuke da tukiya, kuke da tushen magana daga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan hadisin da Imam Usman, Sayyidina Usman ya rawaito, ya karɓo, sannan Imam Bukhari da Muslim suka rawaita, yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mafi alkhairi, mafi albarkan taron dandazon duniya shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya sa wani a gaba yake koya masa. Ku koyar da ɗaliban da suke gaba gare ku tsakanin ku da Allah, ku fara nakalta zuciyanku jin cewa kwaɗayin ku lada a wajen Allah madadin abinda mutane za su faɗa ko su ɗauka su baku a duniya. Dan duk inda aka je aka juya, in ana magana minimum wage ana cewa a biya 70,000 a gwamnati, kai ka san ba da a dawo islamiya wani uba ya ce to ni ma malamai na a riƙa biyan 70,000 ba, kuma in an baka naira 70,000 kai shine minimum wage ɗinka, kana tsammani zai riƙe kai, riƙe iyalanka? Dan haka riban ka mafi girma a matsayinka na malamin makaranta, ka kalli Allah, kai don Allah. Tukuicin yana zuwa nan gaba a duniya, Allah sai ya hakaito dalilin da zaka morewa duniya kuma zaka ji daɗi a lahira. Na da ba su karɓi ko sisi ba ma, kuma sun karantar kuma wallahi ilimi ya samu, kuma sun yi albarka, sun fi ƙarfin abin da za su ci da inda za su zauna, kuma sun sa tufafi mai kyau. Hasali kana cire sarakuna a da, sai a ce maka sai malamai a kamanni da mutunci da ƙima a idan mutane. Don haka malamai, ina kiran ku, ina ce malamai, ina nufin duka guda biyu, da masu karantar da duniya da masu karantar da lahira. Ku kai karkato da hankalinku zuwa ga neman yardan Allah madadin neman yardan mutanen da suke ɗaukan ƴaƴansu suna kawo wajenku. Ku ɗabi'antu da ɗabi'u nagartattu. Kada ya zama da dan ka samu dama ka zauna a aji an kawo maka ƴaƴan mutane ka koya musu, ya zama kana koyar da su abin da bai halatta ba, ko kana koya musu abin da ba zai amfane su ba, ko kuma baka damu su iya abin da ka koya musu ba, kawai kana yi ne na cikon umurni. An ce ina da 2 hours lectures da zan koyar da ɗalibai, kawai ka tsaya suna surutu, ba su damu ba, ba su gane ba, kawai kai ka tashi. Babu evaluation a cikin techniques ɗinka. Ka karantar a ƙarshe baka tambaye su ka gane sun iya ko ba su iya ba, baka bada ƙofan a tambaya ko balle ka bada ansa ba. Ina tuna wani malami yakan ce, if you don't know where we are going, it's better you go back from where you come from. In an tambaye shi ba kenan aji, malam ba mu gane kaza ba, we don't understand kaza kaza, yace aka kwantar da hankalinka. In baka gane inda zamu je ba, to ka koma inda ka fito dan kar ka bata ajeji. Kenan me ka koma inda ka fito, ka jira wani shekara kari over. Tsakani da Allah, malamin makaranta ne, ƴaƴan da sun biya kuɗi a koya musu ne, a sharadin koyarwa kuma sai sun gane. Ina suna course ne guda ɗaya, sai da mutum sama da 700 suka zama kari over student. Me wannan zai gaya wa Allah? Ko da ana sa a gwada musu kima da darajar ilimin ne, hakan yayi tsananin yayi yawa. Baka koya musu ta hanyar da za su gane ba, baka ba su kofa su yi tambaya ba, balle har hakika ce in sun fadi a ce negligence ne daga wajensu. Dan haka ya ku ƴan uwa malamai, ku ƙara da tausaya ma waɗannan ƴaƴa da suke zama a gaba gare ku, so suke yi rayuwarsu gaba ya zama ta yi haske. ku tuna irin dawainiya da iyaye suke a wannan gaban ana wahala za a dauki kudi a ba ma yaro wata irin naira 1000 a ce transport ne 500 ka je makaranta 500 ka dawo wani malamin baya shelanta an yi cancel lectures din sai ka je makaranta sai a ce babu karatun yaro sai ka garo naira 1000 baban sa kawai ya sha iskan machine ya je yaro babu karatun ko sisi baka masa adalci ba kuma ya biya wayannan makudan kudin wani ya bar garin su ya taho tun daga Lagos wata ila ya zo boci karatu sai ya zo ya zauna kuma wata ila sai ce masa babu lecture san gaba ɗaya malami ya kashe for no reason ko a ce for the entire semester sai a ce malami ya shiga mai fiso ɗaya so biyu so uku ba ya ce muku course in share round din sa up baka tuna wahalan da shi baban sa yayi ya turo shi sai ya za ilimin da kake koya masa yayi albarka balle kai kai mutunci a idan sa ya ganka da kima da gangan malami ya sa dalibi a gaba sai ya kada shi bukatan sa wai saboda kawai ya gane ni ne isasshe ba shi ne abin da aka turo ka wurin sa ba ya san isa su a duniya dan sarin ake musu suna wucewa a gefen kwalta kai ana son ka zama wani tubali ne na gwada wa mutane gaskiya in ka koya musu su fahimta da gangan malami zai gane kai abin da ya kamata sai ka in an tsaya wurin defense sai ya maka tambayan da ya tabbata baka iya ba tun kafin ya tambaye ka yana neman tambayan yayi ne saboda ya gwada maka wai kasawanka me riban ka a ciki da ka gane ka shashe ne koya masa abin da ka san bai iya ba shine ya ci gaba shine kai ma ka ci gaba me kake da shi yau ka koya wa dalibanka wanda bayan shekara 100 in baka nan nasu fadi alheri akan ka shi sabbai suka bari yau muke ambatan sunan su muna radiyallahu anhum wa radu anhu amma mugunta mutun sai ya mutu da ilimin sa a daliban sa ba wanda ya iya abin da ya iya shikenan daga kansa ilimi ya kare dan haka ina mai kira musamman wa'anda suke karantar da na addinin sun fi cimin rai ka ji malami yana kallon wai abin da za a dauka a bashi wai shi sai ya shiga aji yana koya wa dalibai kai asara nawa suke biya islamiya ban ce ba bana tsammani a islamiyan jihar Bauchi akwai masu iya biyan naira 20,000 a wata wa malami daya 20,000 ne bai rike ka da matanka da ƴaƴanka nawa ka biya transport ka zo dan haka in ka shiga da su yin neman kuɗi ma kai wa dare kanka kai ka tsaya kana neman lahiranka qur'ani kuke karantawa ka tuna saboda matsayinka da kuka hadu da daliban nan Allah yakan turo mala'iku daga sama ta bakwai ku zo su yi gadin ku su kewaye ku Allah ya sauke rahamansa ya sauke nutsuwarsa akan ku in an gama a dauki rijistan wane da wane da wane ne a majalisin karatu a kai wa Allah Allah ya ce ya gafarta maka me ya wuce wannan duk harafin da kuka karanta na alqur'ani lada 10 da ministrin da za ta baka wannan ariyar sai me yasa malami na addini sai mai da kansa a walakance ka bo ka gwada kan cewa iya kwadayin ka dan abin da nasu doka su baka in sun baka kai in ba za su maka ba kai gaba ka karantar don ka samu yaddan Allah in sun biya ka riban kafa kar ka je ka karantar don su biya ka dan in kayi akan kudin wallahi ba za ka samu riban da ake nema na samun lahira uwa uba ba ai ai sai ake yaye yara kace sun haddace alqur'ani amma in ka gansu ba su da bambanci da jahilai babu aikin alqur'ani izu ɗaya a rayuwarsa amma yana da 60 akan shi saboda wanda ya koya masa bai rike Allah ba ba dan Allah ya masa ba dan haka dan duniya ya masa dan haka yaron zai san Qur'ani dan duniya ne in ka ji sun yi kabbara zakin muryanka ba sa kallon me Allah ya yi magana akan wuta ba sa kallon me Allah ya yi magana akan lahira ba ka ganin suna hawaye zai sauke muku alqur'ani na limanci akan ku amma kullun in ya muku wannan muryan ko Allah shi gafarta malam gobe ma dai muku wannan muryan Allah shi gafarta malam da ku da shi duka kun ɗe mauta ya kamata ku yi gabar ne kuna kallon yamma zakin murya kuke ji me Allah yake magana a cikin ayoyin ba wanda ya damu ya sani dan haka ya ku ƴan uwa mu dawo mu farga malamai ku yi wannan aiki dan neman yaddan Allah Allah ya yadda da wasu akan wannan dabi'a na koyar da alqur'ani don Allah tun suna duniya Allah ya ce na yadda da su ka sa kanka a cikin layin abin da suka yi don Allah ku yi hakuri da wahalan da ke ciki wallahi akwai lada gagarumi yana daga abin da nake son in koya in gaya mana yana zama a zuciyan dalibi cikin tunaninsa ya zama yana fadin alkhairi akan ka ko bayan baka nan wallahi ko bai fada akan ka ba kwanan nan ina zaune a wani wuri wani makaranta da nake karantarwa ina ganin ana introducing staff din mu malam wane shine mai ran kaza 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 wallahi wani malami bai da office ko kwaya daya ana kiran sunan shi yara suka yi kabbara saboda kyautata mu'amala tsakanin sa da su saboda ihsanin sa da damuwar sa su iya abin da yake koya musu wallahi suka yi kabbara saboda ba wai ba su yi sauran kabbara ba amma kabbaran shi ya bambanta saboda inda yake mu'amalantar su in ya ga yaro da matsala yakan iya tashi ya ji har gidan babansa me matsalar in ya ga dalibin ajinsa bai zo ba zai buga waya in na aje a gaishe shi ne zai dauki abin hawan sai dauki mutum ɗaya ko biyu ya je har gidan yaran ya je ya ji wani hali suke ciki kai hakuri sarkin fisha da zan buga misali da kai uduwa ne a wannan anguwa wallahi duk wani dalibin da ya karatu a makarantar da ya rike wallahi yana fadin alheri a kansa ba musamman malamin da yake shiga ya cire kuɗin aljihun sa ya gina aji wa dalibai su shiga su yi karatu ba sai shi kuna zaman da ya mutu su ba shi ko da su ganshi a wani hali su yi watsi da shi in yaga dama ya bude goma mai gona mai hekta 10 wallahi hekta 5 bare noma da kansa ba saboda ya nuna ya shiga damuwan su dan Allah yake yi salarin da ake biyan shi ne yake masa wannan walwala agajin da yaman al'umma shi yasa ba za su manta da shi ba ku yi don Allah akwai tukuici a duniya wanda kuka koya wallahi za su muku don Allah bana san misalin yabo kaina ko tashi na da safe wallahi Allah ya gani jiya na rubuta wannan hudu ban san abin da zai faru da safen yau ba dalibi na ne tashi ne sanyen safe ya kira ni nace lafiya muka gaisa lafiya lafiya yace shine wane sai da introducing kansa cikin bayanansa yana gane na karantar da shi sama da shekara 20 ma da wani abu qur'ani na koya masa yace duk wanda ya maka wannan arzikin ya nuna maka hanyar da ake haddan alqur'ani kuma kai qur'anin ya zauna har zuwa rana mai kamanta yace bai gabata manta da ku ba yana wani duniya ya mun addu'o'in alherin da naji dadin tashi na a lokacin inji wannan kalmomin banda tukishin abin da ya biyo baya wanda badan fada muku ba Allah ya kara masa albarka inda na masa mugunta na rika kumagi yana fasa masa keya na ki koya masa alqur'ani ya mun wannan abin ku yi don Allah riban a duniya ma ana samun ta balle ran da zaka je gaba ga Allah uban da ya karantar da ƴaƴansa ya koya musu addini suka iya in qur'ani suka haddace Allah zai sa ya karanta alqur'ani da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sauke alqur'ani ana ga mai saukan alqur'ani Allah zai ce alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibun a duniya ba karanta muku wannan karatun muku kaji kuka ga mai ayan iska kuka ji bin Allah danka na cikin masu karatu a gama wannan abu a tsaye da danka a ajiye shi a gaban duniya yana karatu yana zaune an sawa babansa tukunna a matakin farko kan bi na sarauta mai haske kamar rana duniya tana tambaya tana cewa annabawa ne a ce a'a salihan bayi ne a ce a'a wayannan to su waye ta ce wayanda suka yi azzikin karantar da ƴaƴansu alqur'ani ne suka iya malam mai shafibi yake cewa fa ma zannukum bin najli inda jazaihi idan shi baban an masa wannan tukuicin da uwan ya kuke tunanin shi dan da yake da matsayin shi yayi haddan alfarmansa suka ci Allah ya bashi daman ceton mutum goma a zuri'arsa yazo ya dauko ka zaka tafi gidan mutai shi ba mu tafi kai zuri'a nani nayi haddan alqur'ani an bani belinka wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina la haba bayin Allah wallahi mu kuma kan karanta alqur'ani akwai albaraka a ciki ilimi mafi daukaka kenan mu dawo mu yi karatun malaman su karanta don Allah ku ga inda duniya za ta canja babu wani wanda zai gangame ku in kuka ce Allah Allah bai mangare muku shi ba a matakin farko ma Allah bai bashi hawo kanku ya walakanta ku ba saboda ku rike alqur'ani Allah ya sa mu gane dan ku haka yan uwa ina mai ambato mana misalin wallahi aiki a so da yawa mai sauraron ka ba wai kunnansa bane yake jin abinda kake aikatawa idan dunansa ne suke ganin abinda kake aikatawa idan shi ya fi karfi sama da kunnansa in dai koyo yabo wajen ka dan haka akwai abinda in kai kawai shi ya zama nasi kana aikatawa zai zama nasi kullun nakan fada nakan buga misali akwai majalisin da muka zauna gaban wani babban malami muna karatu mukan kwana a masallacin sa wata rana wani yaro yayi fitsari a masallacin aka zo aka ebo ruwa aka zuba ran sai baci saboda adadin ruwan da za a zuba guga guda ne bisa sunna ga masallaci ya jike yace dama kuma yayi doka kar kananan yara su rika kwana da aka zo aka zauna ana magana to ya za a yi bayan an idda sallah saboda ran sai ya baci da ya shiga sallan kawai da ya Allahu akbar me ya kamata ya fara bayan du'aul istifta fatiha ran sai ya baci ko fatiha bai karanta ba kawai sai kama karanta tabarakal ladhi bi yadihi almulk amma saboda irin yanda aka ga ran sai ya baci da inda ake tsoron shi wallahi wasu sun fahimta aka gagara ko subhanallah aka idda da sallah wani yace sallan nan fa yana gaya mu wani babban dalibin sa kaman kace a gaya wa ladan ladan fa sallan nan fa bata cika ba ka gaya wa mala ladan saboda takalidancin kawai yana zaton alheri wa malamin sa kawai sai ya bude baki sai ya ce ai wata sunna ne yace ai wata sunna ne kawai ai karatu babu fatiha a ciki shi kan salimamin ne ga kace na cin yayewa ce me yake faruwa aka ce eh ana cewa wai baka yi fatiha bane a rak'an farko yace a yayi aka matsa tukunne ya ga mutum uku hudu biyar shi da sun ce eh da gaske baka yi ba tukunne yi rivasin yace in dai babu fatiha a rak'an babu rak'an gaba daya dan aka ku tashi mu kawo rak'a daya aka idar dan ka gane cikin dalibanka akwai wanda kai kome kai yana da nassi ko baka karanta masa ba in ka saka hulanka haka yace hadisin annabi ne Allah na ga muku saboda haka malami ya zama kullun tufafin sa shigan mutunci maganar sa fadan alkhairi mu'amalar sa na gaskiya in yana haka insha Allah wani abu mai sai ka koya dalibin ka wallahi zai kwalla daga madubi rayuwanka ya dauka ba tare da ka ce masa an wani ko rawa huwa ba Allah ya sa mu yi albarka Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya sa mu gane rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah